بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Laraba wanda shine yammacin 12 ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446 daidai da lissafin 12 ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke tafsiri na munasabar azumin watan Ramadan yau insha Allah wannan darasi shine na hudu a cikin darussa daga cikin suratul baqara za mu tashi kai tsaye daga aya ta 7 ko ta 8 8 fadin Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi na'am bismillah a'udhu billahi minash
shaitanir rajim وإلى الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين
الله يتشي ومن الناس كما أتكم متاني من يقول آمنا بالله أكوي ما ستشي ومن إيماني دا الله وباليوم الآخر kuma su ce mun yi imani da lanar lahira wa ma hum bi mu'minin Allah ya ce kuma su din ba mu'minai bane wannan aya ita ce farkon jerin giye ayoyi kamar yadda muka ishara a jiya wajen guda 12 wadanda suka zo a farkon wannan sura dan bayani game da halin munafikai ubangiji madaukakin sarki yake cewa minan nasi daga cikin mutane akwai man yaqulu amanna billahi wanda ke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma yace mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'mini alhalin su ba mu'minai bane abin da ya faru shine farkon musulunci shekarun da aka yi a Makka shekara 13 to mutane sun rabu gida biyu ne akwai mu'minai akwai kafirai kuma da Allah yace qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu akwai waɗanda suke sun yi imani cikin talakawa da marayu da masu karamin ƙarfi da dai waɗannan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wato farko wanda suka musulunta sai kuma kafirai galibin su manya-manyan masu fada a ji a Makka waɗanda suka ƙi imani da haka babu wani wanda ya raba ƙafa kowa an san matsayin shi ko dai mumini wanda yake yana ɓoye imaninsa saboda tsoron wahalar da za a bashi ko kuma wanda ta riga ta bayyana yake haƙuri da wahalar da yake sha duk waɗannan suna ɓangaren muminai kenan sai kuma kafirai zunzurutun kafirai yau a samu wani ya musulunta ɗaya haka har aka yi hijira lokacin da aka yi hijira sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kyakkyawan yanayi a Madina mutane duk sun musulunta kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina daukacin al-Aus wal Khazraj sune al-Ansar mafi yawa sun musulunta tun san da ya musu wa'azi a Makka ya gamu da su suka ji wa'azin da ke bakinsa sai suka fahimta suka ce wannan mutumin shine wanda Yahudawa suke mana gori akan cewa idan ya zo za su haɗu su yaƙe mu saboda haka babu abin da ya fi dacewa da mu kawai mu musulunta mu riga su musulunta saboda haka suka musulunta a shekarar farko suka koma suka sanar da ƴan uwansu mutanen Madina aka yi ta yin tarurruka ana ƙara yarda da maganar suka sake dawowa a karo na biyu a shekara ta zagayo wani aikin hajjin ya zo aka sake yin bai'atul aqaba suka zo suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun anshi addininka kuma har mun fara yaɗa shi a cikin garin mu kuma abinda muke fata kawai ka tashi ka dawo garin yace to sai na jira umarni daga Ubangiji saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira har sai da Allah ya bashi umarnin yin hijira to lokacin da yazo zai yi hijira sai ya zama cewa akwai mutum da ake cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wannan dan salul babban mutum ne a Madina, yana daga cikin mutane masu daraja, masu hankali, kuma an riga an gama shiri, an yi appointing din shi a matsayin sarkin Madina, ana jiran kawai za a yi kabanin ceremony, za a yi bikin nadan shi. To a daidai wannan lokacin sai al'amarin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, shikenan sai komai ya wargaje mishi, aka daina ma maganar shi, aka daina tunanin shi ma gaba daya. To wannan takaicin da wannan jarabar san mulki da ya rasa sai ta ja shi zuwa ga kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kiyayya da musulunci. Farko sai ya ci gaba da mu'amala da Yahudawa, wanda dama su suna nan suna da tasu kiyayya, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ɗaya daga cikinsu ba, sai suka kafa mishi kiyayya da gaba zuwan shi Madina, suka yi ta kawo shubuhohi, suka yi ta kawo matsaloli iri daban-daban, yau su zuga wannan, gobe su zuga wancan, har suna ce ma Al-Aus da Khazraj, yanzu ku saboda ba ku da hankali za ku ba addinin zai haɗa kanku, bayan da kuna yaƙan junanku, yanzu kai mutumin ƙabila Ausu ka zama abokin mutumin ƙabila Khazraj wanda ya kashe ƙanin babanka wani. Wata rana har sai da suka nemi za su sake yin fara a tsakaninsu, har sai da Allah yake cewa ya allazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafir, in kuna biye ma waɗannan Yahudawa za su maida ku arna bayan da ku yi imani. Saboda haka Yahudawa suna da tasu ajandar, sai suka haɗu da wannan ɗan salul, sai ajandar su zama iri ɗaya, wato suna da common enemy, dukansu suna ƙin addinin musulunci, suna ƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana a farko-farkon dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina, ya taɓa zuwa zai wuce akan abin hawansa, akan jakinsa, sai ya tsaya a wata majalisa wanda shi ɗan Ubayyu ɗin yake zaune a wajen, da shi da mutane cikin mushrikai, da mutane cikin Yahudawa, da wasu ma musulmai, gamin gambiza. To anan ne har yau Annabi sallallahu alaihi wasallama wani rashin kirki ya ce wai Annabi ya tsaya musu da jaki wanda wurin yana wari, da Allah ya wuce da jakin shi. Wasu cikin musulmai suka fusata suka ce ba zai wuce ba, baka yi saka hana Annabi tsayawa a nan wajen ba, har rigima ta kace mai kamar za a yi fada. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta ba su hakuri, yana kokarin ya musu wa'azi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya tafi inda zai je wurin Sa'd dan Ubada, ya ce masa Sa'd, ka ji irin rashin kirkin da wanaye mu ne yau da yamman nan? Sai Sa'd ya ce mishi, ya manzo Allah kai hakuri, kai mutum ne mai hakuri, ka mishi hakuri, ba komai yake damun shi ba illa rasa shugabancin da ya yi a sanadiyar zuwanka. Sai Annabi ya ce to shikenan ba komai, na kyale shi. Kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da hakuri da shi, ya rayu masa, kuma har ya mai sallah bayan ya mutu, bayan yana sanye da cewa shi ne shugaban munafukai. To wannan shugaban munafukan da ya ga abin ba zai yiwu ba, haka su fito ƙarar su yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda Annabi ya riga ya samu ɗaukaka, kowa ya bi, sai ya gayyato duka jama'ar shi, sai suka bi, sai suka ce sun musulunta, amma da baki ne musuluncin bai kai zuciyarsu ba. Wannan shi ne a taƙaice tarihin samuwar wani sabon group na mutane a cikin Madina wanda ake kira da suna munafukai. Bayan ga musulmai an san su, a cikin musulman nan akwai ‘yan ƙaura su ne al-muhajir, a cikin musulman nan akwai al-ansar su ne Ausu da Khazraj, wannan tawaga guda ce. Sannan ga kafirai Yahudawa akwai Banu Qaynuqa, Banu Nadir da Banu Qurayza, su ma an san su, an san kafirai ne. Sai kuma waɗannan wanda suka zo suka zama jimage a tsakankanin musulmai su ne galibinsu daga ƙabilar Khazraj, waɗanda suke ‘yan ƙabilar shi wannan mutumi mai suna Ubayyu ɗan Salul. Ina fata muna ganewa. To su ne Allah yake mana bayaninsu a nan, da irin wato rashin kirkin da suke da shi, da irin mummunan zuciyar da suke da ita, da mummunan aiki. Allah ya ce wa minan nasi, daga cikin mutane akwai man yaqulu amanna billahi, wanda zai ce ya yi imani da Allah, wa ma hum bimu'minin wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, alhalin ba su da imani, wato imaninsu na ƙarya ne, na bakai. Wannan yana nuna mana ashe ba wai duk abin da mutum ya faɗa da baki shikenan sai zama haka a zuciyarsa ba, akwai abubuwa da dama da mutane za su faɗa da bakinsu ya zama babu shi a zuciyarsu, kuma yau da gobe tana iya bayyana yaya suke. domin ga su waɗannan sun yi wannan kururuwar amma Allah ya tona musu asiri a wurare da yawa Allah ya sa an gane su kamar yadda Allah yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhib Allah yace idan munafikai suka zo maka suka ce sun sheda su ma suna faɗan kalmar shahada sun yadda kai manzon Allah ne Allah yace tabbas kai manzon Allah ne amma kuma tabbas su ƙarya suke ba su sheda ba ko da bakunan sun faɗa sun ce nashhadu innaka larasulullah Allah yace wallahu ya'lamu innaka larasulu amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhib ƙarya suke haka za su wayi gari a cikin irin wannan rashin kirkin da rashin daraja munafunci ya kasu gida biyu a wurin malaman musulunci akwai nifaq e itiqadi akwai kuma nifaq amali naka ce nifaqa na kudircewa wanda mutumin da a zuciyarsa ya san shi ba musulmi bane amma ya zo ya furta da baki ya furta da bakinsa don wata manufa kamar irin wannan manufar tasu don ka a ci gaba da tsangwama su don kada a yaƙe su don kada a ce su biya jizya don kada a hana su sauran privileges da ake ba musulmai za a ba su ganima za a amince da su za a zauna da su za a ba su aure da makamantansu kuma yadda ake samu yanzu mutane wani sai ya zo kawai sai ya ce ya musulunta kawai saboda idan an musulunta ana samun abubuwa akwai wuraren da in ka musulunta za a baka wasu kyaututtuka ko wasu kuɗaɗe ko wata kulawa ta musamman don ya zama na cewa ba da zuciyar musulunta ba ya shiga cikin lissafin irin waɗannan ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari cewa yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu duruna nakta bismi nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nuran ranar alkiyama za ta bayyana munafikai za su ga sun tashi cikin musulmi cikin muminai sai a zo sai a ware su a tafi da muminai aljanna su kuma a basu sai su dinga leƙawa suna ce musu don Allah ku dawo kusa da mu ma mu ɗan ɗosa na hasken da kuka samu sai a ce musu faduriba bainahum bisurin lahu babu batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab haka za a yi musu kamar yadda yake cikin suratul hadid ko saboda haka munafunci na ƙuduri shi ne wanda a zuciyar mutum babu addini amma yana bayyanawa da bakinsa don wata manufa wannan kafiri ne kuma ko a cikin wuta su ne 'yan can ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar akwai kuma annifaqul amali munafunci a aiki wanda mutum musulmi ne ya yarda da Allah amma yana da yin wasu ayyuka irin na munafikai domin me yin munafunci shi ne ya zama zuciyarka daban da aikinka ɓoyanka daban da filinka shi munafiki na aiki shi ne irin wanda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisin Muslim shi ne idza wa'ada akhlafa in ya dauki alƙawari zai karya wa idza takallama kadhaba ko idza nataka kadhaba in yi magana ya karya wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana in aka bashi amana aure ko shugabanci ko ajiya ko magana ko wani abu sai ya yi aiki a wata riwaya wa idza khasama idan aka yi rigima da shi aka yi fada fajara sai ya yi rashin kirki idan mari ɗaya aka mai sai ya yi biyu idan zagi ɗaya aka mai sai ya yi biyu idan cin mutunci ɗaya aka mai sai ya ninka waɗannan suna daga cikin halayen munafikai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kunna fihi wanda ya hada duka waɗannan halayen kana munafiqan khalisan wannan tsantsagaryen munafiki ne a wajen aiki wa man kanat fihi khasla wanda yake da ɗaya ciki ko biyu ciki kanat fihi khaslatun minan nifaq da gurgurdan halin da yake da shi da gurgurdan munafircin sa Allah ta tsare mu saboda munafirci shine mutum ya zama maganarsa ta saba wa aikinsa boyansa ya saba wa sararinsa cikinsa ya saba wa wajensa abinda ake gani ya saba wa abinda ba a gani waɗannan da ake magana a nan su ne nau'i na farko din wato ashabun nifaq al-i'tiqadi Allah yace wa ma hum bi mu'minin ba mu'minai bane duk da sun furta cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira da aka ce wa minan nasi min anan lafazi ne na ainihin wato wanda yake nuna a tabidiya wato min ba'din nasi sai kuma aka sake kawo da man yaqulu wannan man mausuliya ce tabiyun wanda lafazinta lafazin mufradi ne amma kuma ma'anarta ma'anar jam'i ne shi yasa sai aka hada mata duka biyun kaga aka ce man yaqulu yaqulu lafazi ne na mufradi wannan ya bi lafazinta kenan amanna bai ba ce amantu ba sai aka ce amanna shi kuma wannan ya bi ma'anarta dan nuni zuwa ga cewa masu fadan wannan magana suna da yawa wanda ya fada shi daya da wanda ya fada da su da yawa duka hukuncin su daya Allah yace yukhadi'una Allah na'am
yukhadi'una Allah wal-ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun
Allah yace yukhadi'una Allah suna yaudara Allah wallazina amanu suna yaudaran mu'minai wa ma yakhda'una illa anfusahum babu wanda suke yaudara illa kawunan su wa ma yashkuruna alhalin bas sani ba basu san suna yaudara kawunan su bane wasu daga cikin qurra'u musamman mutanen kasar iraki abin nan ibnu amir da asim da hamza da kisa'i duka waɗannan mutanen kasar kufa ne suna karanta nabiyun da wa ma yakhda'una maimakon wa ma yukhadi'una kamar yadda shaɗibi yake cewa wa ma yakhda'una الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير بالحرف اولا متانن كوفا غبا داي سنا كرنتاوا دا يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون هكا ني هو وما يخدعون سو كما سوران سنا كرنتاوا ما يخادعون وما يخادعون سي زما يا جو ديدي وديدا دا yukhadi'una wa ma yukhadi'una suna yaudara kansu ba wanda suke yaudara illa kansu abinda yake nufi da al-ikhda shine ikhfa'u shay'i boye gaskiyar abu yaudara ko wata dabara ko wani boyayyen abu nan da aka ce yukhadi'una Allah sun yi ma Allah yaudara a hakikanin yadda wasu malamai suke ganin fasarar nan wajen shine ba wai Allah din suka yaudara ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yaudara da shi da mu'minai amma Allah ba za su yaudara shi ba ya san cikin su da bayan su shi yasa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lam innaka rasulu annabi ya gaya wa annabi aka ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhib kaga bai da su yaudara Allah to me yasa aka faɗa aka ce yukhadi'una Allah a bisa irin zubin zance kamar yadda aka faɗa innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah lalle waɗanda suka yi maka mubaya'a to Allah suka yi mubaya'a to haka nan ma waɗanda suka yaudare ka to Allah suka yaudara domin kai ne wakilin Allah kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wanda yayi wa annabi biyayya to Allah ya yi biyayya wanda ya amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kiran Allah ya amsa to haka wanda yake ganin ya yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da cewa wannan laifin yana komawa ne a ga Allah ya walefu su munafikai wannan ita ce siffar su ga magari yaudara shi sai Allah yake yawan ambatan su da wannan inal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu su munafikai suna yaudara Allah Allah yana mayan musu da yaudarar su Allah ya ce idza qamu ila salati qamu kusala in sun tashi zuwa sallah suna tashi cikin kasala anan ma sai aka ƙara fadan siffar yaudara shine mene yura'una an-nas suna yaudara Allah suna yaudara mutane suna yaudara kowa ba sa so a gane cikin su shi sa suke da tsananin tsoro Allah yake cewa yahsabuna kullu sayhatin alaihim duk sanda aka yi wata magana suka ji wani ƙara sai su ɗauka da su aiki saboda tsoron ya san cewa ba yi da gaskiya. To wannan yukhadi'una Allah wa ma yakhda'una illa anfusahum. Za mu bi mu ji a gaba kuma irin wato yastahzi'una ko wa idza qila lahum وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم تواند مستهزئون ذا الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم وتنت cikin suratul annisa da kuma irin irin fada Allah innahum yakiduna kayda wa akidu kayda wanda yake zuwa alamar wanda yake zuwa da magana cewa sun yi makirci ko sun yi yaudara ko sun yi izgili. Allah ya musu makirci, Allah ya musu yaudara, Allah ya musu izgili. Wannan shi ake cewa ma'al mushakala, al-mushakala lafziya. Akwai su da yawa a cikin Al-Qur'ani, wato a zo da irin lafazin abinda aka ambata a maimaita shi ko da asali akwai bambanci tsakanin yaudarar da suke yi da abinda aka danganta cewa Allah ya mai musu da yaudarar su, ma'ana ta bambanta, amma lafazin iri ɗaya ne. Tsakanin makircin da suke yi da abinda aka mayar musu cewa Allah ya yi musu makirci, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, Allah ya ce lallai su suna yin makirci, iyakan makirci, ni ma ina musu makirci, iyakan makirci. To amma na Allah ya bambanta da nasu. Shi malaman balaga suke ce ma al-mushakala. Sufofin da ake dangantawa Allah madaukakin sarki sun kasu gida uku. Akwai sufofi wanda suke sifatul kamal, waɗannan sufofi su ne ake dangantawa Allah idan sun tabbata: siffar ilimi, siffar ƙudura, siffar arziki, siffar rayuwa da ire-iren su ake cewa sifatul kamal. Za a ce huwa alimun, huwa hayyun, qayyumun, huwa adlun, huwa qadirun da makamantansu. Akwai kuma sifatul naqas, sufofi wanda suke da naƙasa, waɗannan haramun ne a dangantawa Allah su, kamar jahilci, kamar zalunci, kamar rauni, kamar rashin sani da rashin ƙudura, da waɗannan haramun ne a dangantawa Allah su. Akwai kuma sifatu wanda suke su a kyansu ko rashin kyansu ya danganta ne, to su ne kamar waɗannan. Al-mukhada'a tana iya zama mummunan abu a sanda kai ka fara yinta dan kai zalunci, amma sanda aka yi maka yaudara sai ka tirsa su zuwa ga kamai da irinta dan ka fitar da kanka ko dan ka warware wancan makircin, to bata zama sifatu na kasin ba, ta zama sifatu madihin. To a irin haka ne ake dangantawa Allah irin waɗannan sifofin a mahalli na mai da martin, ba haka kai tsaye ba. Ina fata mun gane wannan, zai ga mu ji ƙarin bayani akai a gaba insha Allah. Yaudarar da menene asalin yaudarar da waɗannan munafukai suka yi wa Allah, suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka yi wa muminai, shine bayyana musulunci a baki, bayyana cewa sun gasgata Allah da bakunansu, amma kuma zukatansu na cike da shakka, zukatansu na cike da ƙaryatawa, zukatansu na cike da kokonto. Suna yin haka ne dan su kare kawunansu daga hukuncin Allah, kar a hukunta su a matsayin kafirai, kar a hukunta su a matsayin maƙiya addini, kar a hukunta su a matsayin abokan yaƙi. Wannan shine abin da suka yi, irin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin al-Imamu Abu Dawud da waninsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu ghirrun karimun wal-munafiqu ko wal-fajiru khabbun la'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace shi mumini ghirrun, shi kaifi ɗaya ne, karimun kuma mai halin girma, wato bai da mugun tunani a zuciyarsa, bai da mugun kasadi, shi sa ma har ake iya cutarsa, saboda yana da kyakkyawan manufa kuma yana wa kowa kallon mutumin kirki. Shine ma'anan ghirrun, wato savage, yana iya zama innocent, ya zama too innocent yadda hawan zai iya cutar da shi. Shi ko munafiki yana da lu'um, yana da mummunan tunani, saboda haka ganin kowa yake yi mummuna irinsa.
kuma larabawa suke cewa idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhunubuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min khawatim. Idan mutum yana da mummunan tunani, mummunan aiki, sai ya zama kowa ma kallon mummunan aiki mishi. Idan ka ji mutum yana cewa kowa ma barawo ne, ko kowa ma makaryaci ne, ko kowa ma yaudari ne, saboda shi dan yaudara ne, a tunanin shi duk duniya babu wanda zai gaskiya tunda shi baya yi. Idan aka ce yana neman mata, sai ya ce to wai bai neman mata yanzu, saboda shi a tunanin shi babu wanda bai irin wannan fasadin da yake. Ko mun gane, to shi ne wal fajiru khabbun la'imun, yana da mummunan tunani da mummunan manufa, za a ko ina yana neman yaya za a yi ya san wani sabon salon yaudara dan ya cuta. Shi kuma mumini bai ma san waɗannan abubuwan ba, kamar yadda Allah ya siffanta muminai mata ya ce mu'minatun ghafilatun, mata muminai waɗanda suke ma wawaye. Wato in tana so ma yanzu inda za ta yi nufin yin iskanci ma ba ta san ina ake iskanci ba, sai ya zaita ce ba, ba ta ma san ya ake a yi rashin hankali ba. To haka su waɗannan munafukai suke. A wato mutumin da yake tunaninsa da manufarsa mummuna ce, kasadinsa mummuna ne, sun yaudari Allah, sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun zo sun faɗi kalmar shahada ya karɓe su, kuma muminai sun yarda da su a matsayin ƴan uwansu muminai, a zauna da su a majalisin muminai, a yi sallah da su a masallacin muminai, a tafi yaƙi da su tare da muminai. Duk abin da suka ji, duk maganganun da aka yi, duk sirrin da aka tattauna a kai, sai kuma su kwashe su gaya waɗancan, sai kuma waɗancan ɗin su gaya musu munanan maganganu da tambayoyi na kawo shubha, don a ce don su ce musu in kun je, in ana cikin karatu ku je ku magana kaza, ku yi mishi tambaya iri kaza, a ji me zai ce, ko in ya nemi shawara iri kaza, ku ba shi mummunan shawara iri kaza, don kada a samu nasara. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta fama da waɗannan mutane tsawon rayuwarsa, zaman shi a Madina tsawon shekara 10, to sai da ya fama da su. Daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan aya na farko shine tana tabbatar mana da makircin munafukai a cikin musulmi, kuma tana nuna mana samuwar munafukai a zamani mafi falala shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya nuna cewa zai fi sauki a same su a wasu zamanin, inda har zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da nagartar zamanin da Annabi ya ce khairun nasi qarni, zamanin bai tsiratu daga munafukai ba, to balantana kuma wani zamani da ya biyo a baya. Saboda haka duk zamanin da ka gani, kamar yanzu da muke rayuwa a cikin musulmai akwai munafukai, haka zamanin da suke baya, haka wanda za su zo nan gaba. Malamai kuma suka ce wannan yana nuni zuwa ga cewa duk inda musulmai suke, Allah ba zai bar su haka ba, sai ya kawo musu wasu jarabawoyi waɗanda za su zama sanadiyar, za su faɗaku su tashi su yi abin da ya kamata, kuma ya zama kafara ga zunubansu. Kaga a Makka babu munafukai, amma akwai kafirai waɗanda a lokacin bayyana musuluncin ma sai wanda ya isa, wani bai iya bayyana musuluncinsa. So dan ya bayyana musulunci zai fuskanci cutarwa ba ɗan kaɗan ba. Nan kuma an zo Madina, kowa na iya bayyana musuluncin shi, kowa an san su waye musulmai. Amma kuma a cikin waɗanda suka bayyana musuluncin akwai wanda su kuma ba da gaske suke yi ba, can kuma babu wanda zai yi da gaske. A Makka kowa na yi da gaske, amma kuma ba kowa zai iya faɗa ya furta ba. Nan kuma kowa zai iya furtawa, amma kuma ba kowa yake da gaske ba. Haka Allah yake ikonsa. Ina fata muna gane ba. Sannan wannan yana tabbatar mana da cewa wato addinin munafukai ya gini ne akan yaudara, ya gini ne akan yaudara. Duk wanda yake yaudara to yana da wani hali cikin halin munafukai, ko dai ya zama munafiki na aqida idan yaudarar shi akan musulunci ne, ko ya zama munafiki na aiki idan yana da musulunci sahihi amma kuma yana yaudara kamar karya alƙawari, kamar ƙarya, kamar fajirci, kamar cin amana. Kuma wannan aya, wannan ayoyi guda biyu suna koya mana cewa mu yi takarar tsan da munafukai, wato a cikin musulmi. Musulmi wajibi ne su takarar tsan da munafukai a duk inda suke, ya zama cewa suna da hanyoyin da za su bi wajen gane wake yin addini da gaskiya, wane ne bai yin addini da gaskiya. Al-Imamu Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen yace to hala wani ya tambaya ya ce in an ce ai takarar tsan da munafukai, sai ya ce to ai su munafukan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ai Allah ne ya bayyana cewa munafukai ne. Idan aka je ta cikin suratul Tauba Allah ya dinga cewa wa minhum wa minhum wa minhum har sai da wasu suka ce sai da aka fara tunanin ko za a dinga tun ana fadan halaye wa minhum man yaqulu wa minhum man yaf'alu kaza wa minhum kaza ana fadan halayen su har sai da aka tsoron ko za a ce wa minhum fulanun ce a cikin munafikai akwai wani sai da aka ji tsoro ko so ta tauba za ta fadi sunayen su da sunayen iyayen su kuma sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaunar da ku zai fito dan Yaman radiyallahu anhu ya gaya mai cewa kaga wani da kake gani to munafiki ne kar ka damu da yadda kaga yana zakewa kar ka damu da duk kwazon shi munafiki ne kaga wani ma eh munafiki ne sai da annabi ya gaya mai duka sunayen su gabaki daya to shi yasa ana gane munafiki idan aka ga Huzaifa baya kula mutum na ga Huzaifa an kame sallama yana amsawa ciki ciki ko duk wata harka ta shafe ka babu ruwan shi balantana kuma ga wani ya mutu Huzaifa bai je janaiza zai ce ya ina nasin kaga su a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya bayyana su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma Huzaifa ishara zuwa gare su to in yanzu mun ce ayi hankali da munafikai to ta ya za a gane su shine magana al-Allama Uthaymeen yace ai abu ne mai sauki idan aka fara zargin mutum da cewa mutum ne mara gaskiya sai a sa ido akan abin da yake a ga cewa shin maganganun da ake yi da shi sun saba da aikin sa shin yana daukan sirrin musulmai ya kai wani waje shin yana zuwa musulmai da matsaloli irin wanda munafikai suka zo da su da ire-iren abubuwa irin waɗannan da haka za a gane cewa wane akwai alamar munafinci game da shi idan aka ga cewa duk maganar da aka yi da shi yana saba wa aikin sa duk abin da aka yi da shi na sirri na musulmai shine zai je ya tona asirin a ga cewa yana goyen bayan kafirai akan musulmai to wannan alama ce akan cewa munafiki ne shi sai a kiyaye shi ko da ba a tabbatar ba abu na gaba game da wannan aya shine cewa duk wani mummunan kudiri da mutum zai yi to gare shi yake komawa shin da Allah yake cewa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum kamar da Allah yake cewa fara waje wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli duk abinda mutum zai kulla mummunan tunani da mummunan alkadari to ya sani da cewa a ƙarshe akan shi zai kare ko da a farkon al'amari yana ganin ya ci nasara to a ƙarshe dai kan shi zai koma Allah ya tsare mu sai Allah yake cewa fi qulubihim marad na'am Ubangiji ya ci gaba da bayyana mana siffofinsu waccan na farko siffa ce game da irin maganarsu siffa game da irin wato action ɗinsu yukhadi'una Allah nan kuma siffa game da irin zukatansu wanda zukatan saboda wannan siffa ba za su taɓa ɗaukan shari'a ba Allah ya ce fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai wani irin ciwo an kawo shi da nakira don nuna girman al'amarinsa fazadahumullahu marad Allah ya ƙara musu ciwo ko kuma Allah ka ƙara musu ciwo da ana iya fasarawa haka walahum azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗi a kiyama bima kanu yakribuna saboda ƙaryar da suka kasance suna yi nan ma akwai ƙira'a iri biyu bima kanu yakribun akwai kuma ƙira'a bima kanu yukadzibun masu karantawa yakribuna shine irin karatun da Allah ranma malam ashir yayi mana ƙira'a asim da ƙira'ar kisa'i da ƙira'ar hamzatu az-zayyat duk suna karantawa bit takhfif bima kanu yakribuna saboda ƙaryatawa da suke ƙarya da suke faɗan ƙarya da suke cewa sun yi imani a ranar musibi shine yakribuna su kuma sauran albaqun suna karantawa bit tasqil shine bima kanu yukadzibuna saboda ƙaryata alqur'ani da suke saboda ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke shine shatibi yake cewa wa khaffafa kufin yakribuna wa ya'uhu bi fathin walilbaqina dhumma wa thuqila yace waɗancan kufawa su asim da kisa'i da hamza suna cewa yakdhibuna sauran kuma suna cewa yukadhibuna bace dumma yukadhibuna wa thuqila da kuma shadda yukadhibuna wancan kuma yakdhibuna duka ma'ana ce tabbatacciya insha Allah Allah ya ce fi qulubihim marad, a cikin zukatansu akwai ciwo. Fazadahumullahu marada, mun ce fazadahumullahu marada zai iya daukan jumla ce insha'iyya, wato ana bada labarin cewa in an ce jumla insha'iyya addu'a kenan, ana cewa ne ya Allah ka kara musu ciwo, domin ya halasta a faɗa haka, kamar yadda abin nan ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'imuna, kana iya ka musu wannan addu'a, ko kuma ya zama jumla ce khabariya, wato kana bada labari, Allah yana bada labarin cewa ya kara musu ciwo, kamar yadda Allah yake cewa falan ma zagu azagallahu qulubahum, to haka nan ma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah a cikin hikimarsa da tsarinsa, idan ka karkace ka zama mutumin banza mara addini, to Allah sai ya ƙara nisanta ka daga al'amarinsa, ba za ka gushe ba, alhalin ɓarnar da kake ciki tana ta ƙaruwa. Yadda ka san mutumin da ke koyan wani skills, idan mutum ya fara hawa mota a bana ɗin nan, zai zama cewa bai gama iya mota ba, amma bayan shekara 10 ko 15 sai ya zama ya ƙware ya iya mota, saboda kullum yana hawa. To haka wanda ya fara iya shege, zai zama abin da ya iya na iya shegen kaɗan ne, in bai tuba ya ci gaba da yi, wannan ɓarna tana ƙaruwa, tun yana ƙaramin ɓarawo har ya zama gawurtaccen ɓarawo. Ba haka ba ne, tun yana kamar yadda mutum yake fara kariya a aikin gwamnati, tun yana ƙaramin ma'aikaci, matsakaicin ma'aikaci, har ya zama babban ma'aikaci, har ya kai famsek ko wani abu makamancin haka. To haka shi ne ma'anan fi qulubihim maradun, suna da wani irin ciwo na munafurci, na shakka, ciwo na ƙin gaskiya da ƙaryatawa. Fazadahumullahu marada, sai Allah ya ƙara musu ciwo a cikin zukatansu. Abinda ake nufi da wannan ciwon da ke cikin zuciyarsu shi ne ciwon shakka, da ciwo na shubha, da ciwo na munafurci, wanda ko da yaushe idan aka sake saukar da wata aya, wani ƙarin karatu, sai ku su kuma su ƙara karkace ma karatun, inda sun kafirce ma aya 10 ne, yanzu an ƙaro ayoyi 20 sun ƙara kafirce musu, kaga kafircinsu ya ƙaru. Inda sun butulce ma sura 1 ne, yanzu an sake saukar da wata sura, su ma sun ƙara butulce mata. Shi ne Allah yake gaya mana cikin suratul Tauba, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana, da zarar an saukar da wata sabuwar sura, sai su dinga kallon junansu suna cewa yanzu kai ka yarda da wannan abin da ake faɗa, kai ka yarda. Allah ya ce fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun, su mu'minai duk abin da aka sake saukarwa yana ƙara musu imani, kuma suna wa junansu bishara, suna wa junansu ala san barka da abin da aka saukar. Su kuma wa ammal ladina fi qulubihim maradun, waɗanda ake magana, Allah ya ce fazadatuhum rijsan ila rijsihim, Allah ya ce wa matu wa hum kafirun, za ta ƙara musu datti da ɓata a kan dattin da ke cikin zukatansu. Su ɗin ne da aka ce fi qulubihim marad, wannan cuta da ke cikin zuciyarsu, malaman tafsiri suka ce cuta da aka ambata a cikin Alƙur'ani kala uku ce cuta a cikin zuciya. Akwai cuta wadda take irin cutar jiki ga magari, Ƙur'ani ya ba mu labarin irinta, kamar yadda aka ambata game da ainihin wato azumin Ramadan, da Allah yake cewa faman kana minkum maridan au ala safari, wanda yake halin tafiya, rashin lafiya ko tafiya, kamar yadda aka kira labarin annabi Ayyuba alayhi salam, akan kira wannan irin ciwo da suna abdur, damuwa, cuta. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa aba, wannan zai anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, to wannan shine cuta na jiki, abinda ya shafi zazzabi ko cutar wata gaba, ido ko hannu ko kafa da makamantansu. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ishtaka udhun minha ishtakat sa'irul a'da'i bil sahri wal humma, idan ɗaya daga cikin gaɓoɓin jiki yana ciwo, sauran suna taya wannan gaba ta hanyar su kasa natsuwa, su kasa bacci, kuma zazzabi ya ɗauke su. Wannan shi ne nau'i na farko kenan na cuta. Na biyu akwai maradun ash-shak, to shi ne irin wannan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, cutar shakka da ke shiga cikin zuciya, mutum ya kasa gasgata Allah, mutum ya kasa gasgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ya zama da cewa duk abin da aka faɗa na aya ko hadisi yana da reservation, yana da wasu theories ko wasu muqaddimat, wasu conventions a cikin kwakwalwarsa wanda ba sa bari ya imani da wannan. Yana cikin musulmai amma yana kasa gasgata dokokin Allah, yana ganin dan me yasa Allah zai ce in an zo bayar da gado a ba mace ka san rabin ka san namiji, yana ganin ka shi wannan akwai rashin kyautatawa, ya za a ce haka wannan doka ya kamata a yi review dinta. To wannan shakka ne game da Allah madaukakin sarki, kamar yadda Allah yake cewa a fi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim. Allah yake cewa cikin suratul hajj kenan ko, a fi qulubihim maradun, shin akwai rashin lafiya irin wannan da ake magana shakka a cikin zuciyarsu ne, amirtabu ko suna cikin confusion, suna cikin rashin tabbas, shine irin wannan rashin lafiya. Kamar yadda Allah yake cewa wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim, kamar yadda muka ambata. Na uku shine maradul fujur, cuta wadda take tafajirci, wadda take faruwa a sanadiyar san saban Allah da ke cikin zuciyar mutum. Suna irin wanda Allah ya bada labari da yake magana game da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. In za ku yi magana da mutane, kada ku dinga jujjuya muryarku kuna yin wani salo na matantaka, wanda hakan sai ya sa wanda a cikin zuciyar shi akwai cuta. Me cuta anan? Akwai san zina, akwai san fasikanci, akwai san daduro a zuciyarsa. Da zaran mace ta mishi magana ya ga alamar kamar tana ba shi green light, to kawai shi ma sai ya accept it, daman saboda zuciyar shi akwai irin wannan cutar. To wannan maradun fujuri kenan. Yanzu ana azumin da ranar daka, akwai mutum da yana tunanin barnar da zai yin an sha ruwa, saboda yana da maradun fujur, yana tunanin da an sha ruwa sai ya sha wibi ko sai ya yi kaza ko sai ya yi kaza. Allah ka tsare mu. Waɗannan su ne nau'i na cututtuka da Qur'ani ya ambata guda uku: cutar jiki, cutar zuciya da cutar ɗabi'a. Akwai wanda cutar shi ta jiki ce, akwai cutar wanda take ta zuciya, ita ce ake magana a nan, ko kuma ta ɗabi'a. Allah ya tsare mu. Al-Imam Sa'di Nasir Sa'di ya yi magana kwatankwacin wannan da muka ambata, ba sai mun bi ta kanta ba. Allah ya ce fazadahumullahu maraba, sai Ubangiji ya ƙara musu cuta akan cutarsu. Mun ji cewa za a iya fassarawa da fassara biyu, kamar a matsayin jumla khabariya ana ba da labari, ko jumla insha'iyya ana addu'a cewa ya Allah ka ƙara musu cuta. Ma'anar wannan wajen, idan muka ɗauki waccan ma'anar ta farko cewa Allah ya ƙara musu cuta, shine cewa duk sanda wata aya ta sauka a cikin Alƙur'ani ta zo da wata magana ta shari'a ko magana ta aƙida ko magana ta tarihi, su kuma suna ƙara ƙaryatawa, suna ƙara jin cewa ba su yadda ba, duk abin da aka ce sai su ce ba su yadda ba. Shine ma'anar fazadahumullahu marad. Ibnu Ashur yake cewa أن تلك الأخلاق الذميمة الناشئة عن النفاق الملازمة له كانت تتزايد فيهم بتزايد الأيام. يجي إيرون وانا نحالا يا نشكا دك أريا تاوا دك أو شبها وان دسكي تارا دسو تم فرقان شجع سمسلنجي تندرا ما دباكي كوي سك شجع ما لا يبون عشري كي وان نحالا يا سناك أروى سوراكا نوين munafuncinsa a shekara ta biyu bayan hijira bai kai nauyin shi ba a shekara ta ya ƙaru a shekara ta uku, hakanan sai ka zamu ga a can ƙarshen musulmi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta tara bayan hijira, lokacin Tabuka, a lokacin ne suka fito da dukkanin arsenals ɗinsu, dukkan makamansu, sai da suka fito da su suka yi alliance. Kafin nan da mutanen Makka aka zo aka yi yaƙin Ahzab, suka sake yin alliance da Yahudawa, suka tafi suka gayyato mutanen Khaybara, haka dai suka ta yin wannan munafurci iri daban-daban, suka dinga kirkiro da maganganu iri daban-daban, suka wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sharrin zina, suka yi kaza suka yi kaza babu irin kullale da basu kulla ba Allah ka tsare mu daga munafurci mallan ya ci gaba da cewa li anna min sha'anil akhlaqi idza tamakkanat an tatazayada ce saboda sha'anin dabi'a in ta shiga cikin zuciyar mutum sai ta dinga karuwa kamar yadda muka yi misali wato mutum ne wanda ya haddace alqur'ani Allah ya sa albarka to kullun yana ci gaba da karantawa qur'anin na ƙara laushi yana ƙara ƙwarewa akai mutum ne ya mallaki abun hawa mota yana hawa to kullun yana ƙara hawan motar nan yana ƙara sanin sirrin ta da yadda yake tukata haka mutumin da ya mallaki dukiya yana kasuwanci kullun yana ƙara sanin wannan kasuwar dukiyar na ƙara yaukaka to haka shi ma munafurci yake ko saban Allah ya shiga zuciyar mutum kullun zai ta karuwa ya tazayidu hatta yasira tasira malakati har tawayi gari ta zama wani abu da mutum ya zama kawai ɗabi'ar sa gabaki daya wannan cuta ta munafurci mummunar cuta ce mai hadari ƙwarai ne wuya sha'ani saboda haka za ka ga cewa malamai sun tsaya sun kalle ta sun yi mata nazari da bincike mai fadi akan wai menene sababban da ke kawo ta menene symptoms ɗin da ake gane ta menene kuma ilaj na yi warakar ta mun da ji cewa ita wannan cuta a cikin zuciya abinda take alamtawa akwai shakka wato rashin gasgata Allah madaukakin sarki da ayoyinsa da manzansa akwai wato shine fadan abinda ba shi ke cikin zuciyarka ba shine nifaka fadan abinda ke cikin zuciyarka da yada shubha kawo maganganu wanda za su rikitawa musulmai addinin su daga cikin abinda suka dinga yi irin wannan shine sai a ce to a je a ce an musulunta da safan nan da yamma kuma sai a ce an bar musulunci aka ce yaya aka yi wala ka musulunta da safe yanzu kuma ka ce baka yi ce eh na musulunta ne saboda na dauka addinin na gaskiya ne amma kuma ni tun ba je ko ina ba na gane gaskiya ba wata gaskiya a cikin addinin to sai ya sa masu rauni cikin musulmai shakka ya yada musu shubha kenan ya musu mummunan tasiri sannan akwai kuma shi kanshi kafirci a ciki sannan kuma akwai kin musulmi da kin masu bin Allah duk wani yana cikin abin da ake gani tare da su to daga cikin waɗannan abubuwa mun ambaci cewa akwai shakka Allah ya bada labarin ta da yace fi qulubihim marad sannan akwai ƙaryatawa wanda ƙaryatawa nan tana tasowa ne daga wauta kamar da Allah yake cewa ma yashkurun abin da yake gaskiya kamar Qur'ani babu abin da sai ka shi sai wauta yana tasowa kuma daga jahilci baka sani ba sai ka ƙaryata shine walakin la ya'lamuna zamu bi mutum magana akan yana tasowa kuma daga sakarci da Allah yace ala innahum humus sufaha su sune sakarkaru wawaye sannan akwai kuma bayan sun yi ƙarya sannan kuma akwai ƙaryatawa shine bima kanu yukazzibuna da muka ji an ambata akwai kuma yaudara a cikin sufufun su Allah madaukakin sarki yace yuqadiuna Allah wal ladina amanu suna yaudaran Allah suna yaudaran mu'minai daga cikin ayyukansu kuma akwai alfasad zamu mu ji ala innahum humul mufsiduna daga cikin ayyukansu har ila yau akwai izgidi wanda Allah ya faɗa cewa suna gaya ma abokan tafiyar su cewa inna ma nahum mustahzi'una ai da kuka ji mun shiga cikin musulmai to izgiri kawai muke musu akwai kuma at-tasattur wato mutun ya canza kama mutun ya yi shiga bultu shine wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum wato fuska biyu sannan akwai at-tadhabbub mutun ya zama wato yana nan yana can ba shi cikin mutane ba shi cikin wadancan Allah ya ba mu labarin cewa mughabbabina baina zalika la ila haula'i wala ila haula duwan suna cikin sufufin munafikai wanda suke masu yawa ne sannan akwai riya a cikin sufufin munafikai Allah ya ba mu labari cewa yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila suna yin riya suna so mutane su ga abin da suke yi ba sa ambatan Allah sai kada sannan daga cikin sufufin su kuma akwai at-tarabbus wato suna nan suna watching daga gefe su ga me zai faru shine alladhina yatarabbasuna bikum wanda suke jira su ga abin da zai faru da ku sannan kuma akwai at-tajassus shine leken asiri duk abin da aka yi a cikin musulmai su za su dauka su ga wa kafirai duk abin da aka faɗa na sirrin musulmai game da yaki game da wani strategy, game da wani al'amari na musamman ne shafi musulmai, to a bakin su kafare ba su. Sai mutun ya dinga dubawa ka tabbatar da baka da irin wannan sukufun. Daga ciki kuma akwai tsananin tsoro. Kamar da Allah yake cewa la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Wallahi sun fi jin tsoron ku ku mu'minai fiye da tsoron Allah da suke ji. Daga ciki kuma ila yau akwai ruwa. Da Allah yake cewa yaqbuduna aydihum suna matsayi hannayensu. Akwai kuma aljubun ragwantaka malalata ne su matsorata, shine Allah yake cewa yahsabuna kullu sayhatin alayhi. Duk sanda akai wata kwalala ko wata magana ta taso sai su dauka da su yake. Daga shi kuma hayin haira suke so kuma nafakai akwai almu'amaratu diddal muslimina, shiryawa musulmi makarkashiya. Shine fa idza barazu min indika bayyata qa'ifatu minhum ghayra alladhi taqul. Zasu su zauna gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da su, za a yi shawara da su, za a yi komai da sun fita sai su canza magana. Lokacin da aka kawo hari yakin Uhud, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara a yakin Badar, sai kafiran Makka suka je suka ƙara sabon shiri, da suka taho da sabon shiri shine Uhud. Bayan an gama shawara da su, aka yanke shawara cewa to yanzu kowa ya je ɗauko makamansa, za mu fita za mu yada zango, za mu yi sansani a wuri kaza, shine Uhud ɗin. Wannan kafiri munafiki Ubayy ɗan Salul yana da magoya baya a cikin wannan rundunar mutum 600, duka sojojin shi ne da ansar buntuhim. Da suka fita za su je su ɗauko makamansu, sai ya ce to gaskiya mu mun janye, mun yi insihabi, ba za mu je wannan yakin saboda mun ba da shawara ba a ji ba. Saboda duk wanda yake ganin mun isa mu gaya mai, ya koma gida ya cire sirkin shi ya ɗaura dokin shi. Can kuma ana jiran su taho. Kaga dole za su sa wa musulmi wani demoralization, za su zama demoralized. Yanzu nan mutum 600 sun fita daga cikin rundunarmu, kuma ga kafirai can sun taho. Dole ko mun shirin da muke da shi sai mun ji karaya. To haka suke mu'minai ko ai. Duk abin da za a yi na imani, duk abin da za a yi mu'minai su ci nasara, to su ne kan gaba wajen taɗe kafan musulmai su ga cewa an samu rauni a cikin al'ummar musulmi. Allah ka tsare mu da munafurci. Saboda irin wannan siffofin nasu munana, shi sa ba Allah ya yi alƙawarin a cikin wuta ma a can ƙarƙashi za a saka su. Kafirai ma su ne a sama. Daga cikin fa'ida da za mu samu a wannan aya mai albarka shine cewa wato cututtukan zuciya sun fi tsanani fiye da ciwon jiki. Domin ciwo na jiki iyakacinsa ka ji zafi a jikinka, ka ji damuwa, ko ka sha wahalan treatment, ko ka kashe kuɗi don neman magani. Amma idan kai mutumin kirki ne ma musulmi, to ana fatan ya zame maka kafara. Amma shi ciwo na munafurci, to zai halakar da kai a duniya, kuma ya halakar da kai a lahira. Sannan aya tana gwada mana cewa a cikin wato wannan aya akwai tabbatar da aqida ahlus sunna wal jama'a ta cewa imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa. Mun ji cewa wato imani na ƙaruwa yana kuma raguwa. Imani yana ƙaruwa ne da ƙaruwar ayyukan kirki, sannan yana raguwa da daina yin ayyukan kirki ko raguwar su. Hakanan kuma wato shima munafurci yana ƙaruwa da ƙaruwar ayyukan munafurci, sannan kuma zai iya raguwa idan mutum ya rage. Har ila yau wannan yana tabbatar mana da cewa ashe ɗan adam yana da irada, zai iya nufatan abu. Gashi sun nufaci ɓarna kuma sun yi ta. Sannan kuma wato wannan yana tabbatar mana da cewa wata ƙa'ida da ake cewa aljaza'u min jinsil amal, irin aikin da mutum ya yi irin sakamakon da zai samu kenan. Akwai wata mas'ala muhimmiya da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan, shine hukuncin kashe munafiki. Mutum mai irin wannan treason ɗin ka cikin al'ummar musulmi, to bai kamata a bar shi ya rayu ba. Ya kamata a ce an kashe shi ne, kamar yadda yake a mazhabin Imam Malik a mazhabin shi cewa munafurci da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a zamanin da ba na manzon Allah ba, lalle akwai shi. Kuma shine a islahin malamai ake ce mazandaka, haka ce zindiq, wato munafiki fafir, irin waɗannan munafukan. kuma hukuncin shi a musulunci idan an tabbatar da munafircin sa shine a kashe shi. To daga nan sai malami suka yi sabani, to me yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kashe waɗannan munafikan ba, ya rayu da su zuwa zance guda hudu. Zance na farko, annabi sallallahu alaihi wasallama bai kashe su bane saboda bai da tabbas akan halin da suke ciki. Tayyuwaninsu zai iya tuba daga baya ya kyautata addininsa, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyale su. Ya kyale su ne saboda kyakkyawan fata cewa hala Allah ya yafe musu, hala Allah ya shirye su. Shi yasa ma har shugaban nasu da ya rasu annabi ya mai sallah. Duk da irin wannan munafurcin da ya dinga yi, har yanzu zai mai sallah saboda ɗan shi mutumin kirki, ɗan shi yana cikin sahabbai mutanen kirki. Shi ne ya ce, ya manzon Allah, ni da kai da duk al'umma an san irin rashin kirkin babana, amma ina roƙonka don Allah ka zo ka tsaya akan gawoshi, ka roƙa mishi gafara, ta yiwu Allah ya kalli alfarmar da kake ta gurin Allah ya gafarta mai. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rahama da tausayinsa sai ya ce, ba komai, zan mai sallah. Nabi ya zo ya tsaya bai mai sallah. Umar ya zo ya ja rigar manzon Allah ya ce, ya manzon Allah, ya za a yi ka yi wannan baƙin munafikin sallah? Nabi ya ce, Umar, akhir anni ya Umar, ka kauce ka bani waje, ba ruwanka, Ubangiji na bai hana ni. Umar ya ƙara jan rigar manzon Allah. Nabi ya ce mishi, na ce ka rabu da ni. Sannan Umar ya ja da baya. Annabi ya mai sallah. Daga baya Allah maɗaukin sarki saukar da aya ya ce, dan me yasa kai haka, me yasa ka mai sallah haka? Allah ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tankiya akan cewa bai dace ka yi wa wani daga cikin munafikai sallah ba idan ya mutu, kar ka sake daga yau. Sai na Umar shi ma ya tana damar irin gangancin da ya yi, har yana cewa, tsawon rayuwata ina tuna wannan abin da ina ganin cewa ban kyauta ba. Ya ce, na ta siyan bayi ina ƴantawa a matsayin kafara akan tsagirancin da bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi ne ra'ayi na farko kenan. Ra'ayi na biyu, ra'ayin masu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale su ne saboda wannan shi ne mazhabin Imam Shafi'i, saboda su a wurinsu in aka kama munafiki za a ba shi dama ya tuba, sannan bai tuba sai a fishe shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama saboda ya ba su daman tuba ba, saboda ya ba su daman tuba. Na uku shi ne mazhabin masu cewa annabi ya kyale su ne saboda maslaha na samar da haɗin kai tsakankanin musulmai, kuma da kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara zuwa ga wannan maslahar, kamar yadda ke cikin hadisin Bukhari da Muslim, da wani daga cikin sahabbai ya ce, ya manzo Allah, ka ba mu dama mu karkashe munafikan nan. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma'azallahi, ina neman tsarin Allah daga irin wannan tunanin, an yi tahaddatha nasu anni aqtulu ashabi, kar aje ana cewa ina kashe sahabbai na. Cikin yanzu ma ana samun masu annabi irin wannan ƙagen da ƙazafin, a ce ai da jini, da zubar da jini ya kafa gwamnatinsa, ai da ƙarfin takobi ya kafa gwamnatinsa, ai yayi kaza yayi kaza. Ana samun Yahudawa da Orientalist da wasu masu ma dangantuwa zuwa ga Musulunci suna faɗa irin wannan maganganun. To ina kuma inda yanzu a tarihi muna da tarihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe wasu cikin masu cewa su musulmai ne. Ana ganin kashe mutanen da ya yi cikin Qurayshawa da suka yi kafirci a Badar da Fatuhu Makka, wasu matsiyata tun da har yanzu suna aibata shi akan wannan. Ina kuma inda ya kashe wasu cikin sahabban shi, da tun lokacin Yahuda za su ce, to kun gani abin da muka gaya muku, wanda ya musulunta ma bai tsira ba, ina ga wanda bai musulunta ba, saboda haka sai ya kyale su bai kashe su ba. Wasu kuma suka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama bai kashe su ba saboda asalin abin da za su iya haifawa na matsala ba su ci nasara a kan shi. Waɗannan munafukai ba a taɓa samun wani musulmi na ƙwarai ya juye daga musulunci shi mai kyau ya koma yana binsu, saboda haka ba su da wani tasiri. Isu suke iya shegensu kawai, sai dai a samu ma wani a cikinsu ya tuba ya musulunta. Amma ba a taɓa samun wani sahabi, mutumin Makka ko mutumin Madina ko wani daga cikin wanda ya zo daga wasu garuruwa, wanda ya yi imani da gaskiya ya amsa dan Allah, a ce kuma sun iya samun shubuha har ya kuma ɓangarensu, ba za ka ba su da wani tasiri, babu buƙatar a ce sai an kashe su. To ina ganin bari mu saurara a nan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gobe, sai mu tashi daga faɗin Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله